Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya Fara'aniya FM Nomad Dalol FM da kuma tashar motar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma voahausa.com Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci yau litinin 17 ga watan Yuni na shekarar 2019 amma kamun mu tsandima cikin shirin malafis ba mu kanin labarai
to Yusuf wani mai rajin kare demokradiya a Hong Kong Joshua Wong ya shiga sahun masu goyen bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyen bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta A yau litinin mai magana da yawun ma'aikatar kula da makamashin Iran ya ce nan ba da jimawa ba kasarsa za ta wuce adadin da aka kayyade mata na bunkasa sinadarin uranium. Shugaban kamfanin Boeing Dennis ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na kin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama.
To kanin labaran kenan. Daga bisani idan muka tsandama cikin shirin za ku ji irin matakan da sabon gwamnatin jihar Zamfara ke shirin dauka don kawo ƙarshen tashin-tashina.
To dole mu duk ƴan Zamfara na aiko kowa ya san kowa. Kaka duk mu dawo inda gaske muke muna son ci gaban wannan jihar tamu ta Zamfara mu dawo mu haɗa kanmu gabaki da mu aje siyasa.
To ita kuma gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi a shirye take da ta kwato wa kasar haƙoƙinta da suke kasashen waje.
Amma duk ita yarjejeniyar ta ci alaka akan ci su kafa masana'antun da ke da nasaba da karɓar iskan gas din da abubuwa makamantansu wanda ba su kafa masana'anta ba.
Duk bayan labaran duniya za ku ji waɗannan kana kuma zan shigo in gabatar mana da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniya take ciki wanda ni zan jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande sai abokin aikina Muhammad Hafiz Baballe da zai taya ni gabatarwa.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani mai rajin kare demokradiya a Hong Kong Joshua Wong ya shiga sahun masu goyen bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyen bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yari a yau litinin zai shiga gagarumar zanga-zangar da ake adawa da dokar da ake so a samar wacce za ta ba da damar a mika masu laifi ga China don a tuhume su. Wong ya yi harsashen cewa muddin aka bar Carrie Lam ta ci gaba da zama a mukaminta za a ƙara samun mutane da dama da za su shiga wannan fafutuka har sai ranar da muka samu muhimmin haƙoƙinmu da kuma 'yancinmu. Jami'an sun sake buɗe hanyoyi a yau litinin a kusa da shedkwatar gwamnati bayan ɗaruruwan dubban masu zanga-zanga ɗauke da baƙin ƙyalle suka yi ta tattaki a jiya Lahadi a kan ƙudurin dokar da ya janyo cece-kuce. Sai dai masu zanga-zangar sun sha suna sa harkokin kasuwanci da ayyukan gwamnati sun tsaya cik yayin da waɗanda suka shirya zanga-zangar suke ikirarin mutum miliyan 2 ne suka yi tattakin akan titina. A yau litinin mai magana da yawun ma'aikatar kula da makamashin Iran ya ce nan ba da jimawa ba kasarsa za ta wuce adadin da aka kayyade mata na bunkasa sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla a shekarar 2015. A wani jawabi da ya yi wa manema labarai a gidan talabijin ɗin ƙasar Behruz Kamal Bandi ya ce nan da ranar 27 ga watan Yuni rumbun sinadarin na uranium zai haura sama da kilogram 300 da aka kayyade mata. Amma ya ce Iran a shirye take domin ta koma ta ci gaba da mutunta adadin da aka kayyade mata idan har sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar suka taimaka ta wajen kaucewa takunkuman da Amurka ta kakaba a kan man fetur ɗinta. Iran da ta amince za ta takaita shirinta na gina makamashin nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2016-2015 don kaucewa fargabar da ake nunawa cewa tana gina makamashin. inda bangare guda ita kuma za ta sassauta matakan takunkuman da aka kakaba mata waɗanda suka kasara tattalin arzikinta. Amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata, inda ta bar Burtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus don su lalubo hanyoyin da za su ci gaba da tafiyar da yarjejeniyar tare da Iran. Shugaban kamfanin Boeing Dennis Milburg ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na kin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama da matuka jiragen da kuma jami'an da ke saka ido akan wata fitila da ke nuna alama ta gargadi a jiragen 737 MAX 8 da aka dakatar da amfani da su. Masu bincike sun yi imanin cewa fitilar gargadin wacce sashin matuka jirgin tana haɗe da wata na'ura da ta taka rawa a mummunan haɗuran da suka faru na jiragen 737 MAX guda biyu, inda ɗaya ya faru a ƙasar Indonesia a bara da kuma ɗayan da ya faru a ƙasar Habasha a watan Maris, wanda ya hallaka mutum 356. Milburg ya faɗa wa manema labarai a wajen wani bikin nuna jiragen sama a Paris jiya Lahadi cewa kamfanin Boeing baya tattaunawa akai-akai tare da waɗanda suka sayi jiragen, inda ya ce wannan abu ne da ba za a lamunta ba. Ya kuma ƙara da cewa kamfanin Boeing ya shiga wani hali na abun kunya, sannan ya yi alkawarin cewa kamfanin zai zama mai bayyana gaskiya nan gaba, kuma zai himmatu wajen ganin ya sake janyo hankulan kwastomominsa yayin da yake ƙoƙarin inganta jirgin na MAX 737 domin a ci gaba da amfani da shi. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Saudi Arabia ta janye hukuncin kisa kan wani yaro matashi ɗan ƙasar da yake fuskantar hukuncin kisa saboda ya shiga wata zanga-zangar mabiya aƙidar Shi'a. Murtaja Quraish, wanda mai shekaru 13 ne lokacin da aka kama shi a shekarar 2014, zai kwashe wani lokaci a gidan yari. A jiya Lahadi wata kotun Saudiya ta yanke wa Quraish shekaru 12 a gidan yari, wanda ya hada da lokacin da ya yi da kuma shekaru 4 da ya yi yana wa'adin gyara halinka. Hakan na nufin za a sake shi a shekarar 2022. Jami'an Saudiya sun ce Quraish ya hada wani abin fashewa na kwalba a jerin wasu hare-hare da ya kai akan 'yan sanda da kuma dakarun dakunan shan magani, inda har ya yi amfani da bindigogi bayan da wata kungiyar 'yan ta'adda ta dauke shi. Akwai alamu da ke nuni da cewa za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Guatemala, yayin da sakamakon farko ke nuna cewa babu wani ɗan takara da zai iya samun ƙuri'u masu rinjaye a zaben da aka yi a jiya Lahadi, yayin da aka kidaya ƙasa da rabin ƙuri'un da aka kada a yau Litinin. Tsohuwar matar shugaban ƙasa Sandra Torres tana kan gaba da kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Alejandro Gummimati, wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa har sau huɗu, shi ne a mataki na biyu da kusan kashi 15 cikin 100 na ƙuri'un, sai kuma ɗan jarida Edmund Mulet a mataki na uku da kashi 12 cikin 100. Jami'an zaben sun ce yawan adadin 'yan takarar shugaban ƙasar da ake da su ya sa ake ganin jinkiri a kidayar, sannan sai nan da kusan makonni biyu za a fitar da sakamakon ƙarshe.
Sane da aiki Malam Hafiz da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga duniyar rahotanninmu kuma, inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin ta tattala arzikin ƙasar. Biyu bayan wata takaddama da ke kai komowa tsakanin wani kamfanin ƙasar waje da ita dangane da wani kwacewa ƙasar da yake neman yi na arziki a ƙasashen waje. Mun samu tattaunawa da tsohon ministan shari'a na Najeriya, Abubakar Malami, wanda ya muna ƙarin haske dangane da hakan.
Fi asalin wannan ya da ake yi kuma bashin da ake takaddama a kai ya samu asali a kan wata yarjejeniya. wadda ainihin ake zargin gwamnatin Najeriya da NNPC ta sa hannu, wato hukuma mai ta ƙasa sun sa hannu akan ta domin ainihin sayar ma da shi ainihin wannan kamfanin iskan gas, wanda ake zargin cewa za a samu ta huskar rijiyoyin man da ke da nasaba da wasu kanhunna na daban. A sanadiyar wannan mu'amala, shi wannan kamfani da ake da'awa da ke da'awar cewa ya samu hukunci a kan gwamnatin tarayya ta Najeriya, kamfani ne wanda a sanadiyar wannan mu'amala bai shigo da naira ɗaya ba, wato dalar Amerika ɗaya bai shigo da ita Najeriya ba, da sunan mu'amala da ta danganci sa wani hannun jari ko kuma bunƙasa wata mu'amala da ke da nasaba da kasuwanci. Amma dai a cikin wannan yanayi aka zo daga ƙarshe rijayayya ta shiga, ce suna zargin cewa gwamnatin Najeriya ta saba ma yarjejeniya wadda an ka daidaitu da ita, wato ta cewa a basu iskan gas. Amma duk ita yarjejeniya ta ta alaka akan cewa su kawo masana'antun da ke da nasaba da karɓar iskan gas ɗin da abubuwa makamantansu, wanda ba su kawo masana'anta ba kuma ba su kawo naira ɗaya a cikin Najeriya ba ko kuma dalar Amerika ɗaya. Amma abu mafi ala dai wanda ya kamata ka yi la'akari da shi shine cewa ainihin jayayyar ta haddasu ne a gwamnatin da ta shuɗe kamin zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Zuwa ita kuma wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta zo ta bi bahasin abin da sa la'akari da cewa naira ba su shigo da ita ba, kamar dai zargi ya shiga na abubuwan da suka danganci haɗin baki na cin kuɗin gwamnati ba akan hanya ta Allah da Annabi ba. To akan wannan dai aka yi ta kai kawo ana takaddama gwamnatin Najeriya ta yanke hukuncin cewa maganar biya ba ta taso ba, damar da take da na ɗaukaka ƙara din bahasin ƙara da sauran abubuwa makamantansu sai ta yi iyawayi na ganin cewa ta kare kai kamin mu'amalar da ke da nasaba da biya ta taso ko kar ta taso. To kuma cikin wannan yanayi sun ɗauki matakai na shigar da ƙara a Ingila, shigar da ƙara a Amerika, neman dama abin da ya danganci kama kadarorin ƙasar Najeriya domin ganin cewa ainihin an biya wannan bashi. Bashi ne wanda ya munana ta huskar kuɗi ya kai biliyoyin dala, na magana kusan dala biliyan takwas na kokuma tara. Cikin wannan yanayi gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakai na shigar da ƙararraki da buƙatu a ƙasa Amerika da Ingila, na ganin da cewa ainihin wannan dama da suke da na kama kadarorin Najeriya ba a ba su ba. Daga cikin dalilan da ƙasar Najeriya ta gabatar akwai dalili na cewa ainihin su waɗannan kotunan ba su da hurumi, akwai dalili na cewa hukuncin da aka samu wanda suke kokarin zartarwa hukunci ne da aka samu ta fuskar yaudara da abubuwa makamantansu. So a cikin wannan yanayi dai a halin da ake ciki, takaddamar da ake yi a kotuna daban-daban na Amerika da waɗanda ba su ba shine ko akwai ainihin haƙƙi ko hukuncin da aka yi wanda suke kokarin zartarwa ya inganta ko bai inganta ba, akwai yaudara cikin samun hukuncin ko babu yaudara. In akwai yaudara ta tabbata gwamnatin Najeriya kokarin da take yi shine ganin da cewa an soke wannan hukunci, an ki ba su dama na kama wata kadara ta ƙasar Najeriya. Saboda halin da ake ciki ba a kai makura ba na yanke hukuncin cewa ainihin kadarorin Najeriya suna huskantar barazana, domin gabar da ake a halin da ake ciki gabace ta ainihin bin bahasi akan akwai yaudara game da ita kanta mu'amalar da kuma hukuncin da aka samu ko babu. Amma gaskiya al'amari shine ba a kai gabar da ake magana da ta danganci kama kadarori na ƙasar Najeriya domin zartar da hukuncin ba. Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni na ce, wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tambace. To Allah ya kyauta a gaida ministan tsohon ministan shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami. Batun tsaro dai shine babban abu da yafi daukan hankali a jihohi na arewacin Najeriya, musamman idan aka yi magana jihar Zamfara. Hakan yasa na zanta da sabon gwamnan jihar wanda ya yi muna bayani dangane da irin matakan da yake shirin dauka.
yanzu abinda a dole gare mu yau in kai magana zamfara kowa tsoro yake jibe ya zuwa to dole mu duk ɗan zamfara na ai duk kowa ya san kowa haka duk mu dawo inda gaske muke muna son ci gaban wannan jaha ta mu ta zamfara mu dawo mu hada kanmu gabaki da mu aji siyasa kowa ya bada kai sarara gwamnati na a bude take tun mai shigowa mai wani abu mai muhimmanci wanda zai kawo ci gaba da kuma kawo zama lafiya a nan jaha to gwamnati na a bude take yazo kuma za mu yi da shi kuma za a yi komai na gwamnati tare da shi domin wannan gwamnati da kamar yadda nake faɗi ko shi Allah ne ya bani wannan gwamnati don haka gwamnati ce ta al'umma kowa nawa ne banda makiyo a jihar Zamfara kowa nauni saboda Allah ya dauki nauyin duk wani mai haƙƙi a Zamfara ya azaba sakarna wajen mutum miliyan 4 da wani abu don haka ina son kowa ya shigo cikin wannan gwamnatin tamu masu ba mu shawarwari wanda kuma za su rinka irin kira ga waya irin ku da kuma irin wanda za su yi takarda ta bada shawara da kuma wanda za su shigo a cikin jihar su bada tasu goyon baya da gudunmuwa da za a kawo ƙarshe wannan matsalar to Allah yana kira duk wani ɗan Zamfara ya aji duk abin da yake ji ni kaina Bello Matola ina mai lahiya ya yi man saboda Allah domin cewa mu zo mu ci da wannan jihar tamu ta Zamfara
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa
to Allah ya kyauta ya kuma tsare ba ma a jihar Zamfara kadai ba har ma da sauran jihohi a duk cikin dai batun na tsaro a kasar Kamaru kuwa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci wakilin muryar Amurka Muhammad Awal ya aika mana rahoto na halin da yanzu ake ciki a kasar
Dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna fuskantar turjiya a bangaren yan awarin kasar ta Jamhuriyar Kamaru an da zaman lafiya ya dorewa tun shekaru uku da suka gabata amma daga baya-bayan nan dai manyan kasashen duniya sun magaji mustabiya da yake kokarin ganin cewa ya tattauna da bangaren na yan aware amma abin har yanzu bai karbu ba ko da a halin yanzu ma dai dakarun tsaron na kasar Jamhuriyar Kamaru waɗanda suke sintiri a bangaren na yan awarin kasar motar su ta taka wata nakiya irin gargajiya wanda aka binne a gefen ta hanya an da sojoji guda biyar ne suka kwanta dama na labirin ta bakin ɗaya daga cikin jigajigan bangaren dakarun tsaron na kasar ta Jamhuriyar Kamaru amma abin ya faskara wannan ne yasa na garzaya domin jin ta bakin Alhaji Bello mai yaki ɗaya ne daga cikin masu fada aji a bangaren na yan aware ko ya aka yi irin waɗannan al'amura suke faruwa a bangaren nasu
mu ma abin ɗin ta dauke mu a yanda ka san gwamnati ta tagi tana gani cewa tana da control a wannan sashen wannan wajen kuma har yanzu ba ta yi komai ba duk rikicin da ake a wannan wajen kuma suna gani wannan fayin rakin da kai suka taka nan fa ba wai turawa na turawa ba ne fa yin su ne a cikin artisanal ne suka yi shi da suka bi ne suka taka mutum kuma ba farko ba ne ma kina na dai na uku kenan an ne a Lobialem an ne a sashin Baminda a Bali kuma gashi an ne a sashin Manyo wannan kan duk ba hannun gwamnati yake ba gwamnatin kamar magana kurun suke da baki suna yaudarar mutane lokaci na tafiya ana ta mutuwa sun ki yin abin da duniya suka ce musu su yi su fito jira a zauna a tattauna wannan magana yanda yake ne za ka kawo ƙarshen ta sun ki yi mu yanzu ka ga me za mu ci a ciki wannan ka san dama idan abu haka ya soma ana samun bangare da ra'ayinsu wa'annan fasun da gasun da shi ta gobe in dai ba a zauna ba an tattauna kan wannan magana ɗin an samu mafita ba su fa ba za su aje makamansu ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal da wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba
jama'a mu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cikin shirin namu na yau muna dauke da rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe ya hada muna akan irin fifiko da ake nunawa akan tsarin makarantu a Najeriya wanda kungiyar Fulani ta Miyatti Allah ta ƙasa take ganin cewar akwai buƙatar yi matsarin ilimi garan bawul Shugaban kungiyar ta kasa Alhaji Muhammad Kiruwa Ardan Zuru shine ya wannan kiran.
Bincike na nuni da cewa galibi matsalolin da akan samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da alaka da rashin ilmantar da ƴaƴan Fulani makiyaya. Shin wani kokari ne kuke a kungiyance na ganin cewa kun karfafa hulɗa da hukumar ilmantar da makiyaya ta ƙasa wajen ganin cewa an ilmantar da ƴaƴan Fulani makiyaya daidai wa daida?
Ni a fahimta ta maganar nomadic education, maganar bahilla ce a ilimi, yanzu ta yi ƙarin maganar nomadic education. Kuma shi ilimi a ce wai an ware wata kabila shi ne nashi, yana ɗaya daga cikin ma abun da ya kama ita kanta nomadic din matsala a Najeriya. Domin ilimin ƙasa na ƙasa ne, akwai universal basic education wanda na kowa ne. Hilani na iya shiga wannan makaranta, Nyamuri na iya shiga wannan makaranta, Bayerbi na iya shiga wannan makaranta. Saboda haka yanzu ya kai makura, ya kai lokacin da makarantun primary ma na UPEC ana gina su a runtujin Hilani mazaunin su domin ba su ilimi daidai da dan Najeriya yadda ake ba kowane dan Najeriya. Zan baka misali a jihar Kebbi wannan shekara to shekara da ta kare zuwa yanzu. Gwamnan jihar Kebbi ya kina makarantun primary na UPEC a mazaunin Hilani guda 40 da mazaunan su da kujerun su da makewayen su, wanda yanzu magana batun ilimin ɗayan Hilani a Najeriya ba magana a ce wai ana batun warwaro da nomadic education ba. Yalla ce na da dama ya sa dan shi kowace makaranta a duk inda take kusa da garin da yake a faɗin Najeriya. Domin idan dai mace ya garuwa mai sai da ruwa za ta sa ɗanta ya yi ilimi daga primary har ya yi digiri, to babu dalilin da zai sa ba hillaci ba zai ɗauki ɗan shi ya sashi makaranta domin ya samu ilimi ba. Domin wannan ilimi na basic education na UPEC shi kyauta ne, kuma ba a ce ga kabilar da za a rinka sa wannan makaranta. Saboda haka ita kungiyar mai ta Allah yanzu ta wuce matsayin ma a ce wai maganar nomadic education kawai take ko kuma wani shiri take tsakanin ta da nomadic education. Shekara uku da suka wuce baya mun yi signing agreement, wato yarjejeniya tsakanin mu da kungiyar ilmantar da ƴaƴan Fulani, wanda cewa za mu taimaka kuma za mu ba su goyon baya, za mu ba su haɗin kai. Amma yanzu mun gano abun ma ya yi ƙarin maganar mu ce kawai nomadic ce ita ce makarantar ƴaƴan Hilani. ƴaƴan Hilani makaranta ko ina a Najeriya, indai wadda gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha take gudanar da ita ne, to bahillacin Najeriya na da haƙƙi ya je ko da Ebonyi State ne ya shiga makarantar gwamnati daidai da ɗanɗan da aka yi wa a Ebonyi State. Kuma bugu da ƙari a nan ma Ebonyi da muka zo, shi gwamnan jihar ma ya sa doka ta dole ne a sa ƴaƴan Hilani makaranta, makarantar da ƴaƴan ƴan Ebonyi jihar Ebonyi ke cikinta. Kuma ilimin ya ba da shi kyauta a ƴaƴan jihar Ebonyi, don haka ƴaƴan Fulani da ke zaune a jihar Ebonyi ƴan jihar Ebonyi ne. Saboda haka gwamna ya ba da umarni duk bayin da ke jihar Ebonyi in yana so ya zauna jihar Ebonyi ya yi kyon shanun shi ya zauna lafiya, to ya tabbatar da ya sa ƴaƴan shi a makaranta domin su samu ilimi su ci ribar zaman su a ƴan jihar Ebonyi.
Azantawar ku da gwamnati jihar Ebonyi, masu gari sun bayyana koke-koken nasu, su ma Fulani mazauna jihar Ebonyi su ma sun bayyana nasu koken. Shin yanzu wani mataki ne za ku ɗauka na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa ba kaɗai ma a jihar Ebonyi ba da ma ƙasar baki ɗaya?
Ita gwamnatin jihar Ebonyi wannan muhimmancin zuwan namu a shekara ɗaya da ya wuce mun zo nan mun yarjejeniya da su bisa ga wasu dokoki da suke son su yi, kuma dokokin ba su saba ma dokar ƙasa ba, kuma dokokin sun yi daidai da tsarin addinin musulunci, kuma dokokin sun yi daidai da tsarin fulatanci. Domin bai kamata mahillaci ya zama cikin azzalumai ba, bai kamata bahillaci ya zama cikin abin da za a ce mashi asha ba, bahillaci bai kamata a nune shi bai rama ba, domin shi mutum ne mai kunya, mutum ne mai amana, mutum ne mai son a yi mashi gaskiya. Saboda haka gwamnan jihar Ebonyi mun yi yarjejeniya da su tare da al'ummar Fulani na jihar Ebonyi gaba ɗaya cewa ba mu yarda a rinka kiyon dare na shanu ba a doka. Saboda wannan kiyon dare yana haihuwar da faɗa, yana haihuwar da cin amana, yana haihuwar da ɓannar gona, kuma ana iya amfani da wannan kiyon dare a aikata ta'addanci a gudu. Don haka idan an ce za a yi doka kan batun hana kiyon dare, mu a matsayinmu na shugabannin kungiyar Miyatta Allah na ƙasa, a matsayinmu na 'yan Najeriya, a matsayinmu na masu son a zauna lahiya, a matsayinmu na masu son ganin al'ummar Fulani sun zauna lahiya, a matsayinmu na masu son su ga da Hilanin Najeriya da al'ummar Najeriya da ƙabilun Najeriya sun samu fahimtar juna tsakaninsu, dole ne mu yarda da wannan doka kuma dole ne mu samu ta hannu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe da kuma bakon namu Alhaji Muhammad Kiruwa Ardan Zuru sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai
ko Allah ya sa waɗanda aka yi don su ya kai gare su. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:25 na sanyin safiya. Yanzu kuma ga wasiƙun masu sauraro ta hanyar email wanda kuke aiko mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Suleiman Adamu Tandar Fatiskum Fiyaro na kungiyar muryar talaka Rashin Fatiskum wanda ce assalamu alaikum BOA Hausa. Sake ballar cutar zazzabin Ebola a kasar Uganda, a gaskiya wannan babban kalubale ne ga shugabannin kasashenmu na duniya domin rashin daukan matakan da suka dace ne ke janyo yaduwar wannan cuta. Da fatan gwamnatin kasar Uganda za ta gaggauta daukan matakan da suka dace domin shawo kan wannan cuta. Sai sakon Hafizu Balarabe Gusau wanda ya ce hakika Malam Nuhu Ribadu ya ba da shawarar gaskiya game da cin hanci da rashawa. Da fatar gwamnatin kasar za ta yi aiki da irin waɗannan shawarwarin. Shi kuma Abuba mai gora gasho cewa mutane suna da mantuwa da sakaci wajen kula da rayuwarsu. Idan muka dubi yadda mutane 20 suka mutu a jihar Borno sakamakon harin kunda bakin wake a gidan ball, za mu iya cewa mutane da mantuwa suke. Ya kamata matasa su rinka lura sosai wajen zirga-zirgar jama'a kuma su rinka sa ido sosai a dukkan al'amuransu. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka mutu a gidan ball a jihar Borno. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bamu dama don mu taya al'ummomin duniya muna ganin wannan rana ta yaki da kwararowar hamada. Da fatan jama'a za su dukufa wajen shuka itatuwa don ganin an shawo kan matsalar. Wannan sako ya fito ne daga Sani mai langilange Yalwaya Wuri da Hamza Galadima Binnin Kebbi da Aliyu Usman Takalafiya. Sai sakon Nasiru Shehu Yunusari da Guni Sanda Yunusari a tarayyar Najeriya waɗanda suka ce muna jajantawa ɗaukacin al'ummar jihar Borno kan harin kunna bakin wake da yan Boko Haram suka kai a safiyar yau a garin Kwandiga da ke jihar Borno. Muna addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Assalamu alaikum VOA Hausa, inji Zainab Ibrahim Musa wada Barikin Ladi Jihar Filaten Najeriya inda ta ce Allahu Akbar. Sake kai wasu hare-haren bama-bamai a yau a jihar Borno da ke birnin Maiduguri da yan kungiyar Boko Haram suka kai, wallahi abin tunne da kuma Allah wadai. Ganin yadda shugaban Muhammadu Buhari ya kasa kawo ƙarshen yan kungiyar ta Boko Haram a ƙasarmu ta Najeriya.
To gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
So Yusuf ga labaran a takaice. Wani mai rajin kare demokradiyya a Hong Kong, Joshua Wong, ya shiga sahun masu goyon bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyon bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta, inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yar a yau Litinin zai shiga gagarumar zanga-zangar da ke adawa da dokar da ake so a samar, wacce za ta ba da damar a miƙa masu laifi ga China don a tuhume su. A yau Litinin mai magana da yawun ma'aikatar kula da makamashin Iran ya ce nan ba da jimawa ba ƙasarsa za ta wuce adadin da aka ƙayyade mata na bunƙasa sinadarin uranium ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla a shekarar 2015. Shugaban kamfanin Boeing Dennis ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na ƙin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama da matuƙa jirage da kuma jami'ai da ke saka ido a kan wata fitila da ke nuna alama ta gargaɗi a jiragen 737 MAX 8 da aka dakatar da amfani da su.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daranku, za ku ji mu dauke da wani shirin wanda yau ma za mu sake baku dama don ku bugu ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin a wannan lokaci, sai wadda ta hada kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Voltic Zanga Zanga. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, shirin yau da gobe.